الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أخوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake ba mu dama muka hadu a masallacin Anas bin Malik anan Bauchi domin ci gaba da karatu Umdatul Fiqh na Ibn Qudama Al-Maqdisi Allah ya masa rahama 16 ga watan Safar shekara 1442 wanda kuma shine 3 ga watan 10 shekara ta 20 miladiya yau zamu karanta babin da shine babi na karshe a cikin kitabut talaq wato babin da yake cewa babu istibra'il ima babu istibra'il ima wannan babi asalin sa kamar yana magana ne akan bayi mata to amma akwai matsalolin da suke ratayuwa da babin waɗanda zamu hada su da babin tunda yanzu babu maganar bayi sai dai mu yi magana akan matsalolin da suke da alaka da wannan da suka shafe mu duk da cewa zamu karanta mu fassara mu yi bayani amma kuma zamu fi mai da hankali akan sauran hukuncen da suke da alaka da shi asali babin yana magana ne akan idan mutum ya mallaki baiwa kuyanga menene shari'a ta dora masa na ya kula dangane da kiyaye wato haƙoƙi ko haddodi na shari'a ta yadda wato kafin ta iya halatta a gare shi to menene da menene zai kiyaye haka kuma idan shi ya rabu da ita mai da me ya kamata ya kiyaye kafin mallakar da ita ga wani ta hanyar sayarwa ko kyautarwa to wannan shine abin da shi babin yake karantarwa haka kuma ita baiwa idan aka yanta ta ta zama mai yancin kanta da tana karkashin uban gidanta sai yanta ta shin daga ran da yanta ta tana iya aure abinta tunda da tana karkashin shi yana sadaka da ita yanzu kuma ya yanta ta shikenan tana iya aure ana fahimta kaga wannan duk ya shafi bayi ne to amma mu kuma akwai abubuwan da suka shafi wannan na harkar istibra'i wanda ba na bayi ba kamar macen da wani namiji ya sadu da ita tana budurwa ba ta yi aure ba to shin tana iya kawai a daura musu aure a haka ba ta fada ba ko kuma tana iya a yi mata aure ko da ba shi din ba ne da wani haka kawai an gane wannan ko sannan haka kuma idan tana da ciki kuma gashi miji ya zo zai aure ta ya za a yi duk waɗannan suna daga cikin matsalolin da suna da muhimmanci a wannan zamanin kuma mutane suna yawan tambaya a kansu idan dalili ya sa har aka yi auren kuma akwai ciki shi bai sani ba yaya auren idan kuma ya sani ciki ta haifi ɗa a gidansa yaya ɗan ɗan na waye na fahimta ko sannan kuma idan ya aure ta tana da ciki sai zai gane cewa tana da cikin amma alamar cikin bai nuna ba ya ga alamu ko kuma an je aka yi test sai aka samu positive zai iya rufa mata asiri a yi shiru da maganar kuma ya ci gaba da saduwa da ita a haka ko kuma ya zai yi sannan sai kuma akwai wani abin da muka bari kadan a cikin karatuttukan baya na mutumin da ya aure mace tana idda, kamar wani ya saki mace sai ya ce ya dawo sai ya saki mace su saboda jahilci kawai da tai wata uku sai aka mata aure. Ana yawan irin wannan cikin ammawa, sun ga tai wata uku sun dauka ta gama, ashe bata yi jini ya kai uku ba, ita ba ta sani ba, sai aka daura aure. Daga baya sai aka gano, in ba kuma ta mun dan yi wannan maganar a cikin karatun baya, to inda kuskure ne zaka iya cewa ba matsala, amma ya sani shi sai ya shiru, ita ma ta sani sai ta shiru, aka yi aure a haka. Saboda dama ya neme ta kafin ta auri wancan, yana haba-haba dama wancan ya saka, don haka ya saka ba ta gama idda ba a shari'ance, amma ta gama a al'adance. Sai kawai aka jibga musu aure, sai aka zo aka gano, sai aka raba auren. Daga baya zai iya sake aurenta ko shi kenan shi tasa ta kare? An fahimta ko? To waɗannan su ne matsaloli da suke da buƙatar mu haɗa su da wannan. Akwai matsalolin da suke da alaƙa da luhuqun nasab, wanda jiya na ɗan yi magana a kai cewa yau za mu iya haɗa su da wannan babin. Kamar misali, mutumin da aka yi masa aure da yarinya alhalin shi baya nan, yana wata ƙasar kuma bai dawo ba, kowa kuma ya san bai dawo ba, yana cewa zan zo, bai samu hutu ba, yana makaranta ko kuma korona ta hana shi dawowa, yana kasuwa, ya makale, amma an riga an masa aure a nan, ba a samu damar tura matar ba, shi ko bai samu daman zuwa ba, kafin ya dawo sai ta haihu, dan nawa ne? Wannan matsala tana daga cikin matsaloli da nace za mu yi bayani a kansu. Tawa ba mamaki shi wannan za mu haɗa shi can cikin babin li'ani, tunda a cikin babin li'ani malam ya ɗan yi magana kaɗan a kan luhuqun nasab, duk da cewa bayani kaɗan ya yi, to mun kuma sai mu ƙara faɗaɗawa da sauransu. In kuma mun samu lokaci a yau mu shigar da wannan, in kuma babu sai mu bar shi sai an je cikin babin li'ani. Babi biyu ne kawai a gabanmu sai a je kansa, ba gaggawa, ku ɗan jira kafin nan ba za ta haihu ban Allah so. Yanzu za a karanta mana wannan babi sai mu ji me ya sawwaka insha Allah. Allah ya mana katari mu fahimta daidai kuma mu yi aiki da shi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Yaqulu al-musannif rahimahullah babu istibra'il ima' wa huwa wajibun fi thalathati mawadhi'. أحدها من ملك آمة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو اعتقا بموته لم ينكها حتى يستبرئ أنفسهما. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحيض أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.
درسنا نوع دليل 40 دقيقة ما هي باب استبراء الإماء بابي أكبر istibra'in kuyangi. Wahuwa malam ya ce istibra'i na kuyanga wajibun, wajibi ne a shari'ance fi thalathati mawadhi', a wurare uku. Wuri na farko, man malaka amatan lam yusibha hatta yastabri'a, duk wanda ya mallaki wata baiwa a karon farko to bai halatta ba ya kusance ta har sai ya sa ta yi istibra'i. sani wuri na biyu da ake istibra'i wa kuyangi shine ummul walad, kuyangar da ubangidanta har ya haihu da ita. Wal ama allati yata'uha sayyiduha, da kuyangar da ita ba a haihu da ita ba amma ubangidanta yana kusantar ta. La yajuzu lahu tazwijuha hatta yastabri'aha, baya halatta a gare shi ya aurar da ita wa wani har sai ya sa ta tayi istibra'i. Asalis, kashi na uku, idza a'taqahuma sayyiduhuma, kuyangi guda biyun nan da ita wadda ta zama ummul walad da kuma wadda bata zama ummul walad ba amma sai zama ubangidansu ya yanta su, aw ataka bi mautihi, ko kuma su suka samu yanci sakamakon shi ya mutu. Lam yankiha, su a karan kansu bai halatta ba su yi aure, hatta yastabri'a anfusahuma, har sai sun yi istibra'i a karan kansu. Wal istibra'u fi jami'i zalika, a cikin duk abin da ka ji an faɗa ɗin nan kashi uku, istibra'i ɗin bi wad'il hamli in kanat hamilan, shine idan tana da ciki to sai ta haifi cikinta. Aw haidatin in kanat tahid, ko kuma tai jini ɗaya idan ta kasance mai yin haila ce. Aw shahrin in kanat aisatan, ko kuma ta yi wata ɗaya idan ta kasance wadda ta daina yin haila ce. Aw minal la'i lam yahidun, ko kuma tana cikin waɗanda suke ƙanana ne ba su fara yin haila ba. Aw asharati ashhurin, ko kuma ta tsaya ta jira na wata goma. In irtafa'a haiduha la tadri ma rafa'ahu, idan hailarta ta ɗauke amma bata san me ya ɗauke shi ba, hailarta ta daina zuwa bata gane menene dalili ba, to wannan za ta jira zuwa wata goma. Abinda malam ya ce shi ne babi ne akan istibra'ul ima, yin istibra'i wa kuyangi. Abinda ake nufi da al-istibra ko istibra'i shine talabu nakawati rahim min al-dhufati wal haml, talabu nakawa, talabu nakawati rahim min al-nutfati wal haml, shine a nemi tabbatar da tsarkin mahaifa da kasancewar mahaifa tana wofi ba komi a cikinta na daga maniyin wani ko kuma wato cikinsa. Idan mace tana ƙarƙashin wani kuma wannan wanin nan ya kusance ta ta hanyar aure ko ta hanyar bauta, to dukkan malamai sun yi ijma'i cewa bai halatta ba wani kuma ya zo ya ɗora a kan na wancan sai abinda ya rage nasa na maniyin da ke jikinta ko kuma cikin da ta ɗauka ya ƙare. Ya za a tabbatar ta tsiyaye sauran abinda yake jikinta na maniyinsa shine sai ta yi haila? Ya za a tabbatar da cewa ta juya abinda ke nata na ciki shine sai ta haihu? Ana fahimta ko? Wannan shine ake ce istibra'i. Don haka shi yasa a shari'ar musulunci idan mace tana da miji sai mijin nan ya sake ta alhali ya taba tarewa da ita, to fa ba yadda za a yi gobe kuma ta sake auren wani, dole sai ta jira an samu ɗayan biyu, ko dai ta kai lokacin da za a tabbatar wani abu nasa ya ƙare sai ta ɗauki sabon na wani namijin. An fahimta? Ko kuma idan akwai ciki ta ajiye cikin. Amma idan wadda ba a tare da ita ba ce, to dama ba kayan kowa a jikinta, ko gobe tana iya sake aurenta, ko ranar da wannan ya aure ta ba su tare ba ya sake ta, shikenan sai ta auri ɗayan bayan minti ɗaya, shikenan ya halatta. Ana fahimta? amma wani ya tare da ita to bai halatta ba. Wannan dukkan malamai sun yi ijma'i idan aure ne illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu, inda suka yi sabani shine idan ba ta hanyar aure bane, ba kuma ta hanyar bauta bace, sai ya zama ta hanyar zina ne, shin dole sai an yi istibra'i ko ba dole ba? Wannan shine zamu zo kuje daga baya. An fahimta? Wannan wanda shari'a ta san shi kenan. Abinda shari'a bata san shi ba fa shine mace ta je ta yi zina, shin ya halatta ta yi zinan ta yau gobe kuma a mata aure bata yi wancan istibra'i da muka faɗa ba? Sawa'un shi wancan mijin ne ya mata ko wani ne daban? Wannan shine malamai suka yi sabani, amma waɗannan na farkon ba a yi sabani ba da mai aure. An fahimta? Da kuma mai ciki. Kaga mai ciki ko yanzu ta haifu za ta iya aure, amma me yasa ai ta sauke abin cikin ne? Wanda bata da ciki kuwa kaga sai ta yi haila, shine muke tabbatar da na wannan ya kare. Dalilin kuma ɗaya daga cikin abin da yasa kenan shari'a ta ce kar a yi saki ana cikin haila, saboda ba za a samu damar gane batun na kawatun rahim ba, sai dai lokacin da take da tsarki mutum ya sake ta. To kaga wannan in ta zo ta yi jini to an tabbatar an fara gane alamar cewa wato ba komai kenan. To malam ya ce shi istibra'i wajibi ne na bayi ku yangi a wurare uku. Wuri na farko shine mutum ya yi sabuwar baiwa. Ta yaya ake yin sabuwar baiwa? Shine ka saya ko kuma an yi yaƙi a raba ganima a baka, ko kuma ka samu kyauta ko sadaka, duk dai hanyoyi da ake mallaka. Hanyoyin da ake mallaka a musulunci asbabu tamallu, wanda zai iya sa a ce abu ya zama naka. Na ɗaya shine alkasb, shine ƙarfinka ko guminka ko kuɗinka ya baka, ka je ka yi aiki na sana'a sai a biya ka da abin, ko kuma a baka kuɗi yanda ka samu sai ka saya. Wannan shine alkasb, ɗaya daga cikin hanyar da ake mallakar abu kenan a musulunci. Hanya ta biyu da ake mallakar abu shine alhiba, shine a baka kyauta, baka kashe kuɗinka ba kuma baka wahala ba. Hanya ta uku ita ce al'irs, ba kyauta aka baka ba, ba kuɗi ka kashe ba, amma wani ne ya mutu ya bar maka, shine gado. An fahimta? Da wato sai hanya ta hudu ita ce ta ƙarshe shine al-luqata, shine ta hanyar tsuntuwa, shi ba baka aka yi ba, ba kai ka nemo ba, ba gado ka yi ba, a banza ka tsunta a hanya. To amma ana iya tsuntar baiwa? To duk abin da ake iya tsunta in ka tsunta shi kenan. An gane ko? To sai zamana mutum ya mallaki baiwa ta ɗaya daga cikin hanyoyin da ya halatta. In ta zama alkasb ne, kawo mutum ya saya, ko a je a yi yaƙi, ko aka zo raba ganima an kamo hadda sabaya su ne mata na abin nan, sai mutum ya mallaki sai a zo rabawa sai a bashi. An fahimta ko? Ko kuma babansa ya mutu sai ya gada, idan babansa yana da baiwa. Ana fahimta? Amma babansa bai yi sadaka da ita ba, ya saye ta ne tana aikin gida, sai ya mutu sai aka bashi a cikin gado, to shi yana iya sadaka da ita. Kuna fahimtar wannan? To duk wanda ya samu sabuwar baiwa, an gane ko? Alhali sayanta yayi daga waje, ba gada yayi a gida wanda ya tabbatar ba wanda ya taba ta ba, in dai daga waje ne ta fito, to dole sai mutum ya jira ta tayi istibra'i, tunda bai san menene halin da take ciki ba, ba sai ya tambaye ta ba, kawai in dai sabuwa ce ta shigo. Amma idan wanda yake da tabbas ce, kamar yar gidansu ce, wanda ya tabbatar baban, tunda in dai baban ya taba sadaka da ita, kaga ba zai gaje ta dama a matsayin za ta zama ummul walad. An fahimci wannan ko? Musamman in dai ta dauki ciki. In ba ta dauki ciki ba, to kaga ta haramta a gare shi, tunda babansa ya kusance ta. Hanya ta biyu ita ce wanda ta zama wato ita ba sabuwa ba ce, an gane? Wato ubangidanta ne yake so ya aurar da ita, alhali shi da kansa dama yana saduwa da ita, sai ya daina yanzu, sai ya barta, sai ya ce tayi idda sai aurar da ita. To kaga ita ma wannan ai dole sai tayi idda, ba zai iya daga kansa kawai ya transfer dinta zuwa wani ba. Sai ta uku ita ce wanda aka yanta ta, wannan wanda zai aurar da ita bai yanta ta ba, wannan ta ƙarshe ita kuma ita ce ya yanta ta. To duk wanda ta san an yanta ta yau ta zama ya, to ba za ta iya aurewa shi gari ba, sai ta jira in dai wancan da ya yanta tan yana sadaka da ita, to sai ta yi istibra'i. Kun ji su kashi uku? Dalili akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Al-Musnad daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare yarda a gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naha an sabaya awtat an tuta'a hamilun hatta tada wala ha'ilun hatta tahidha hayda. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana kuyan gasa buwa kar a take ta har sai ta haifu in tana da ciki, idan buwa ba ta da ciki to har sai ta yi haila daya, har sai ta yi jini daya. An ji wannan hadisi na biyu shine hadisin Abu Dawud, wanda shi kuma Ruwaifi ibn Sabit, Allah ya kare yarda gare shi, ya rawaito yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadi a wurin yakin Hunain, yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama, fala yastima ahu zar'a ghairihi, to kar ya shayar da ruwansa a gonar wani, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yata jariyatan min as-sabi hatta yastabri'aha bi haidha, duk wanda kuma yayi imani da Allah da ranar karshe to kada ya taki kuyanga wanda ya same ta ta hanyar yaki, wato har sai yayi mata, har sai ya sa ta istibra'i da jini daya. Kaga wanda ya fito da shi fili cewa in tana da ciki sai ta haifu, idan kuma ba ta da ciki har sai ta yi jini. To shine malam yake cewa wal istibra'u fi jami'i zalika bi wad'il hamal, duk wadannan da kaji an faɗa yanda ake istibra'i shine idan tana da ciki to a jira sai ta haihu, wanda ya nuna cewa kana iya sayan baiwa tana da ciki ke, amma ba za ka taba ta ba sai ka sauki wannan cikin, tunda cikin wani ne. An gane ko? Idan kuma ba ta da ciki to sai ta yi jinin haila daya. Jinin haila nawa? Daya. Idan kuma ba ta yin haila, ta zama kamar hukuncin matar da a cikin babin idda aka ce da hanyar watanni za su yi dinnan, to sai ta yi wata ɗaya kadai, tunda dama jini ɗaya ne. Ka ga ai a idda jini uku ko? Sai aka ce ai wata uku. Wannan kuma sai tunda jini ɗaya ne sai aka ce ai wata ɗaya. Shine malam ya ce ko kuma ya zama wata goma, idan tana haila amma hailar ta ɗauke ba a san me ya ɗauke ta ba, a cikin babin idda in ba ku manta ba, mun ce matar da hailar ta ɗauke aka kasa ganewa me ya jawo tana jira, za ta jira zuwa yaushe? Shekara guda, wata sha biyu. Wata sha biyu nan wata tara na tabbatar da ciki, wata uku kuma na matar da hailar ta ɗauke. To ita wannan tunda dama wata ɗaya ne za ta yi, in ka hada da wata taranta na ciki ya zama nawa? Wata goma. Shi yasa aka ce wata goma. An fahimci wannan ko? To wannan shine abubuwan da malam ya ambata, kuma ina fata mun fahimta. To sai matsalolin da nace za su yi alaka da wannan. Matsala ta farko ita ce yaya ake istibra'in wadda ita ba baiwa bace, tunda ba mu karanta a baya ba. Istibra'u ghairil ima ko istibra'ul ahrar, wadda ba baiwa ba dangane da istibra'i ta kasu kashi biyu. Ko dai ya zama mace ce da ta yi aure aka sake ta, ta gama idda amma sai aka ga alamun kuma kamar tana da ciki, to wannan ma sai an tabbatar da cewa ba ta da ciki kafin a mata aure. In ba ku manta ba mun karanta wannan. Iyayenka sun san ta gama idda amma sai suka ga alamar ciki, to su jira ta sai ta haifu kafin a mata aure. Shi wanda zai aure ta ya gane alamar tana da ciki to kar a daura aure sai an tabbatar da cewa babu wannan cikin ko dai a ga ta haihu ko kuma a daina ganin alamar cikin ya zube kenan an gane wannan ko kashi na biyu shine matar da ba sakanta aka yi ba amma an sadu da ita ne ta hanyar da ba ta aure ba hanyar zira kenan to shin ita kafin mu zo kan ita ta biyun mu yi bayani akan ta ita wanda aka sake ta amma sai aka zo aka ga alamar cewa akwai ciki a tattare da ita mun ce sai an tabbatar da cikin ya kau mun fahimci wannan ko idan ba a tabbatar da cikin ya kau ba akwai alamar cewa iddar bata kare ba kenan saboda wannan hukuncin cikin zamu ce cikin na waye na tsohon mijin ne idan ko aka saki mace tana da ciki iddar ta ba za ta kare ba sai yaushe sai ta haihu don haka yanzu zamu ce tana idda muna ganin alamar ciki sai mu ce cewa da kika yi kin yi wata uku ko kin yi jini uku ba za mu yarda ba jini uku kika yi ba jini ne rinka zuba miki na damu fasad jinin ciwo ne domin kina da ciki saboda mai haila ai ba yanda za a ce mu kirga haila uku alhali kuma kina da ciki don haka sai ta haihu idan aka dibga mata aure da wancan an yi aure akan me akan idda ce to shine mas'ala ta gaba idan aka yi wa mutum aure akan idda idda bata kare ba kun gane wannan misali da muka faɗa misali na biyu shine mutum ya saki mace sai irin doguwar idda din nan tana shayarwa ko kuma doguwar idda ta hanyar hailar ta dauke ba a gani ba mun ce sai ta shekara guda in dai ba tsufa bane an tabbatar ta daina ko yarin ta ce an tabbatar ba ta fara ba har kawai sai aka ga ba haila to haka za mu yi ta jira ta je asibiti aka ce mata infection ya kama ta wace ta jira to mu ma a shari'a sai ta jira an ba ta kwayoyi ta sha ta sha haila ta ki zuwa to sai mun shekara guda ana jira iyayenta sai suka kasa hakuri da tai wata shida sai aka mata aure yanzu an mata aure a cikin me a cikin idda kun ji misali na biyu duk macen da take idda a musulunci hukuncin ta hukuncin matar aure ne baka idan ka aure mace tana idda ka aure matar wani ne Allah kuwa ya hana auren matar wani ita ce wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum baya taba halatta ka auri matar wani ta halatta gare ka sai dai in baiwa ce suna arna suna wata kasar aka je aka yi yaki sai aka kamo ta tara matar wani shikenan wannan kaga auren ya mutu to in ba ita ba ba yanda za a yi matar wani ta halatta ga wani ana fahimta zaka iya hada wannan tare da mutumin da ya saki mace iyayen suka ce sai ka sake ta sai ya sake ta sai suka zo ya ce to shi fa yana so ya dawo da matarsa a sasanta suka ce ba wani sasanta wanda za a yi sai ya ce na dawo da ita suka ce ba mu yadda ba ita ma ta ce ban yadda ba zan koma ba sai ya kawo ki iddar ki sai ta tsaya ta yi jini uku sai suka mata aure ya ce ya dawo da ita dawowar ta yi ko ba ta yi ba in ba ku manta ba a karatun mu mun ce in miji ya ce ya dawo da matarsa ta dawo ko ta yarda ko ba ta yarda ba ko da gaske ya faɗa ko da wasa ya faɗa ko ta sani ko ba ta sani ba ta dawo yardar ta bata ciki yardar iyayenta bata ciki saboda Allah ya miƙa masa igiyar aure a hannunsa don haka in ya ce ya dawo da ita ko da wasa ne ta dawo kuna gane magana to su sai suka ce ba za mu yarda ba sai suka mata aure idan ba za ku yarda ba yace ya dawo da ita ku je kotu ina yawan gaya muku duk wanda ya je wani abu bai yarda ba yayi aliya ya je kotu in aka je kotu sai a sake juya maganar a ga me ya kamata a yi ba ta bugar ka ma ka buga wani malami ka tambaye shi ya za a yi babu ka ba aikin malami anan aikin kotu ne alkali ne kadai zai iya warware wannan rigimar ko iyayen su je kotu in sun ce sai an raba ko ita matar ta je kotu don ta san meye matsayinta ko shi mijin ya je kotu don a dawo masa da matarsa ko su je kotu don a tabbatar da cewa ba zai iya dawo da ita ba kuna fahimta hul'i shine kadai wanda mutum ba zai iya ce ya dawo da ita ba in ta bashi kudi ya karba to nan bai da damar da zai dawo da ita mun karanta wannan an fahimta a cikin duk waɗannan misalan da na faɗan akwai sauran idda ko ko kuma akwai aure a kanta sai su je tayi aure ko kuma ba haka ba ma irin yadda ake yi a kasashe da yawa na cuwa-cuwa da mace za ta auri maza biyu ko uku saboda neman kuɗi ana yin haka sosai musamman a kasashen Larabawa musamman inda ake da yawan yin nikahul misyar nikahul misyar shine auren daukakwarinka irin namu na dadin nan su suna yin shi har da yara kanana shine mutum ya je aure matarsa bata sani ba iyayensa dan uwansa ba su sani ba amma yana so ya zama yana da wata mata saboda in matar ta sani akwai bala'i to sai ya je aure a boye ita ma ba za ta gaya ba kowa da kowa ba amma babanta ya sani shine nikahul misyar to mace tana iya ta auri maza biyu ko uku saboda irin wannan matar tunda nikahul misyar kai baka sanar da kowa ba kuma baka dora mata haƙƙin ta tare a gidanka ka dauki nauyi ba to ita ma kuma ba za ta dora mata haƙƙin ta maka biyayya a komai ba shi yasa za ta iya baka timetable tace ba kowace ranka zo ba sai a weekend
na'am
shikenan ba kai ma ka yarda ba in ka yarda da irin wannan haka za a yi tunda ba za ta dora maka cin abinci da zuwa asibiti da komai ba ita za ta dauki nauyin kanta to kuma tunda haka ne kai ma ba za ka dora mata cewa sai abinda kake so ba sai ta ce maka gobe bayan nan in zaka zo kuma ya kai waya to sai ta auri wani ma sai ta bashi Monday to Wednesday wani kuma ya ta bashi Thursday to yaushe haka za ta kakkasa suna irin wannan sosai ma to idan mutum ya gane cewa wannan matar tana da aure kuma ya ci gababinsa aka yi auren ita ma ta san tana da aure aka yi in ba ku manta ba mun karanta Ibn Qudama ya ce za a musu hukunci duka asali hukuncin zina za a yi musu saboda wannan ba aure ba ne zina kawai suka yi to amma idan hukuncin da aka yi masa bai taba aure ba bulala aka masa ko kuma ba a yi hukuncin ba an dai kashe auren ana fahimta to yanzu in ta karasa wancan iddar zai iya dawowa ya aure ta shine wanda aka yi sabani malamai da yawa ciki har da malikiya suka ce ba za ta sake halatta a gare shi ba har abada me yasa saboda ka'idar manista ajalal amra qabla awanihi uqiba bi irmanihi yana daidai da mutumin da ya kashe ubansa saboda ya gaje shi kaga ba za a bashi gado ba to shi ma wannan tunda yayi gaggawar abu bai jira ta gama idda ta zama ba matar kowa ba ya aura a haka to har abada ta haramta a gare shi an gane wannan su kuma waɗansu malaman suka ce a'a kamar nan masaban Abu Hanif Ahmad Imam Ahmad mun karanta yace walahu an yatazawwajaha ba'da qida'i iddatiha zai iya dawowa ya aure ta bayan ta gama idda waɗancan sun faɗi dalilin su ko waɗannan kuma suka ce dalilin mu shine wannan mutum da abin da ya aikata haramun ne yanzu kuma zai yi me halal suka ce ya za a yi haram ya haramta halal waye a sama da halal da haram waye a sama ya kamata halal ce ta danne haram amma bai kamata wato in akwai halal sai ta hana haram motsi amma bai kamata haram kuma ta hana motsi yin aikin ta hana halal yin aikin sa ba kuna fahimta da yayi haram ya aure ta ta haram yanzu kuma ta zo ta halalta ba komai me yasa za ku hana shi suka ce wannan abin nan Abdurrazzaq ya ruwaito a cikin Al-Musannaf cewa Ali ibn Abi Talib ya taba yin irin wannan hukuncin yace fa idan qadat iddatuha fa huwa khatibun min al-khutbab idan ta gama iddarta to ya zama cikin manema in ga dama zai iya zuwa ya auren shi to wannan gaskiya yafi karfi tunda akwai hukuncin khulafa'ur rashidun a ciki annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin don haka mun sallama cewa yana iya zuwa ya aura amma ai masa hukuncin sa kuna fahimta ko dawo kuma mafsada da take ciki shine in kuka hana shi aura kun san me zai iya faruwa mutumin da bata da tana da auren ma yaje yayi yanzu kuma da yaji bata da aure in ka hana shi me zai faru ke sa kawai gara ka bar su je can su karata an ji wannan mas'alar to mun gama da wanda ita ta taba aure sakatta akai yanzu sai kuma wanda ita ba aure ta yi ba an gane ko ta hanyar da ba aure ba ta hanyar zina ta je ta sadu da wani yanzu kuma tana so ta yi aure, shi kuma wanda zai aure ta ya san ta tayi zina ko ya san karuwa ce, shi ya halatta mutum ya aure karuwa ko ya halatta ya aure wadda ta taba zina ko kuma take yin zina? To dukkan malamai sun ce bai halatta ba idan bata tuba ba. Ana fahimta? Idan bata tuba ta daina ba, to haramun ne auren mazinaciya. An fahimta ko? Haka kuma shi ma namiji in mace ta sani cewa shi mazinaci ne, to shi ma bai halatta ta aure shi ba idan ta sani, haka shi ma in ya sani, sai dai dukansu in sun tuba. Saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin, haramun ne akan mu'minai. Bayan Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Amma in suka san da cewa sun tuba, shi ya ce wallahi ya tuba ya daina, ita ma ta ce ta tuba, shikenan tsakaninta da Allah, tsakanin shi da Allah za su iya aure. Kuna fahimta ko? Saboda Allah ya ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. To mu ƙara gaba, yanzu sun tuba, da suka tuba mun ce ya halatta su yi aure, idan ba su tuba ba bai halatta ba. An fahimci wannan? Ko ɗaya ne yake yi amma yanzu ya tuba ya halatta a yi aure, ko dukansu biyu sun tuba ya halatta a yi aure? To yanzu sun zo za su yi aure, idan shi ne yake yi kaga ba matsala, kawai zai daya ya aure, ya riga ya tuba. Idan ita ce take yi, yanzu akwai sauran wato jikon maniyin wancan a jikinta, sai ta yi istibra'i ta hanyar yin jini wancan ya zube ya kare kafin ta yi aure, ko za ta iya aurenta a haka? Sawa'un da shi ne ko ba da shi ba tukun, yanzu ta dai yi zina ba a cikin aure ba, yanzu kuma za ta yi aure, shin ya halatta kawai a daura aure, ko kuma za ta ce ita a jira ta bata shirya ba ta ce ma iyayenta? Kaga ba sai ta tona asirin kanta ta ce ta yi kaza ba, ta ce a daga mata zuwa 1 month sai ta yi jini, in jini yake zuwa ta jira ta ce a daga auren nan fa, har sai lokacin da jini ya zo ta tabbatar ta yi istibra'i sai ta yi, in kuma ciki ne to sai ta haifa. Kuna fahimta? To shin wannan istibra'in dole ne ko kuma kawai za ta iya aurenta a haka? Shi ne aka rabu kashi biyu. An fahimta? Da mazhabar Imamu Ahmad wannan da muke kai, da mazhabar Imamu Malik ibn Anas suka ce dole sai ta yi istibra'i, dole sai ta yi istibra'i. Inda suka bambanta shi ne Imamu Malik ya ce jini uku za ta yi, tunda mai iddar aure jini nawa take yi? Uku. Yace inda ɗaya kawai yayi da sai a ce mai aure ma, yace ai ba wai ana yi kawai don a gane zallan bata da ciki bane, haƙƙi ne na raba tsakanin wancan da wannan, abu ne ta'abbudi, don haka sai ta yi uku. Imamu Ahmad yace a ɗaya ne, yayi kiyasi akan wannan hatta tahida haida, annabi sallallahu alaihi wasallam haka yasa akan kuyangi, jini ɗaya ce ta yi, don haka da jini ɗaya wannan na nasi da shi za a yi aiki, ba jini uku na babin aure ba, wancan na aure ne. Kuna fahimta? Amma Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad ibn Hanbal da Imamu Abu Hanifa suka ce ba wani istibra'i akan ta tunda zina ta yi. Yace istibra'i da maganar idda ya shafi waɗanda suke ta babin halal ne, suna wanda suka yi na illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Waɗannan su kuma illa menene? Akwai suna da aya ne a ciki. Allah ya ce haramun ne suka yi. Suka ce shi zaka tsaya abun haram har kana wani acknowledging ka yadda yana nan, har ma kake ce a masa istibra'i, ka dauka babu ne, saboda shari'a bata san da wannan saduwar ba, don haka ba za ta kirga shi ba. Kuna fahimta? Wanne ne fi a cikin guda biyu? Wancan yafi muku ba? To wancan yafi. Jini uku ko daya? Daya yafi muku? To ni ma na zaba. Saboda wannan nassin hatta tahida haida. An fahimta? Kuma dama asalin manufar ita ce a tabbatar da naqawatul rahim, wanda shine ma'anar istibra'i. To kuma jini ɗaya na tabbatar da naqawatul rahim, sannan kuma don a tabbatar da cewa an samu fasila tsakanin wannan namijin da wancan. An gane? Amma maganar waɗannan da suke cewa ba dalili bane za a iya samun ikhtilatul ansab. To sai mu je mas'ala ta gaba, shine idan kuma tana da ciki fa, an ce ta dan jiran nan sai aga shiru, sai aga tana da ciki, yanzu a jira ta haifu ko kuma kawai a daura aure a rufa asiri, magana ta kare a wuce wurin. Idan aka barta ta haifu, kowa ya san me zai faru. Idan kuma aka daura aure a haka, to an daura aure akan ciki, wanne za a yi? Al-Imamu Malik da Al-Imamu Ahmad nan waɗancan da suka fito a can dinnan suka ce bayan da za a yi aure, tunda dama sun ce sai an yi istibra'i dole ko, to suka ce dole bayan da za a yi aure haramun ne yin aure akan ciki. Suka ce wanda ta yi zina ma ba ta yi ciki ba, muka ce a yi ballantana, wanda ta yi ciki dole sai an jira ta haihu kawai, in ya so kowa ma ya sani. Me dalilin ku? Suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar kiyama, fala yastima ahu zar a ghairihi, kare da ya shayar da ruwansa a gonar wani, to nan kuma gonar wani ne, shi kuma zai shayar a kai? Annabi ya hana hadawa guda biyu. Kuna fahimta ko? Don haka duk wanda ya aure akan ciki, la yajuzu, haramun ne, wala yasihu, kuma auren bai yi ba. Don haka aka zo aka gane inda gangan ne, yana daidai da hukuncin aure akan idda ne, za a raba kuma za a yi hukunci, shi wali ma da ya yadda ma aka yi akan shi ma sai an hukunta shi, a kawo shi gaban su mala. Wannan a mazhabin malikiya kenan, da mazhabar hanabila wanda yanzu muke karantawa a nan. Amma mazhabar imamu abu hanifa da shi da mazhabar imamu shafi'i, Allah ya zaka da alheri, suka ce a musu aure, tunda dama tun can sun ce istibra'i ba dole bane, kar ku manta. To suka take dawa a nan suka ce ai musu aure. Me dalilin ku? Suka ce babu a ko ina a cikin Alkur'ani da Allah ya hana auren mace saboda ta yi zina, in dai har ta tuba. Don Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu, ta tuba ta yi nadama, wannan cikin biyo ta yayi bai da alaka da tuban, ta tuba. Dalilin su na gaba shine idan aka daura aure ta zo ta haifu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash, da ana so a haife da da aka haifa a cikin gidan aure, dan mijin da ya aura, dan mijin matar da ta haifu ne, ba ka ayi aure mana ta haifu a gidan miji, akan ku bar ta haifu a waje, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash. Kuna fahimta? Sannan suka ce wato lokacin sayyidina Abubakar ya taba yin bulala wa waɗansu da saurayi da budurwa sun yi zina har ta ɗauki ciki, yasa aka musu bulala amma ya ce a musu aure. An gane? Aka zo aka tambayi Abdullah ibn Abbas, yace la ba zai ce wannan abun yayi kyau, yace awwaluhu safah wa akhiruhu nikah, sun fara da tsiya a karasa da arziki. Yace in ka bar su bayan an yi musu wannan, an riga musu, riga sun ji zafin bulala ya kare ya wuce, kuma baka musu aure ba, to kana ji me zai faru? Za su bari ne? Yaran kawai ka tura su can su je su ci gaba ta hanyar da ka sa fatiya a ciki. A fahimta? Da ba a tona asirinsu ba ma suka yi, ballantana su riga sun san an sani, ba wani abun kunyan da za su ji, sai ce a bar su a je a musu aure su je su ci gaba. Ana fahimta? Sannan suka sake dawo da wannan ka'idar ta cewa haram ba ta isa ta danne halal ba, sai dai halal ta danne haram. Baka tun da halal ta zo daga baya, sai ta danne haram din. Ana fahimta ko? Sannan suke cewa ai asali ma wannan cikin mu auren mu kaman babu ne, tunda shari'a bata san da shi ba, ya za ka yi itirafi da abinda shari'a bata san shi ba? Kuna fahimta ko? Shari'a ta yarda a je a yi ciki a waje ne? Ciki a ina aka san a yi? Don haka wannan kaman bayi nan ne, a yi aure kawai a samu wani, in aka gani daga baya sai a ce o ashe aure ne, amma a yanzu kan ba a san da shi ba. kuna fahimta ko wannan mazhabar tana da munakasha da yawa kai kace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama shi da Ibn al-Qayyim kamar yadda yake cikin Zadul Ma'ad da kuma Bada'iul Fawaid inda yafi dogon bayani akai gaskiya suna goyon bayan wannan ra'ayi amma suna goyon bayani idan wanda zai aure ta shi yayi cikin suka ce idan ba shi yayi cikin ba to hadisin fala yastima'ahu zar'a ghairihi zai aiki wanda malikiya suka kawo suka ce amma idan shi yayi cikin annabi yace fala yastima'ahu zar'a ghairihi yanzu kuma ba ghairihi bane shi da kansa ne zai ci gaba shine Abdullahi dan Abbas ya fassara da cewa ya fara da haram yanzu ya karisa da me da halal bai ce zar'a gai annabi ya hana idan zar'a ghairihi ne amma in zar'a nafsihi ne fa suka ce baka da hadisin da ya hana sannan suka dawo ta babin maganar maqasid na shari'a shari'ar musulunci yadda take kokarin kiyaye mutuncin mace da kiyaye mutuncin dan da za a haifa da kuma kiyaye mutunci da darajar iyaye suka ce yanzu wannan yarinyar kun gane cewa tana da ciki kuma wane ne ya mata kuma yaro ya ce yana son ta sai kuka hana su aure na farko baka da garanti din me zai faru da ka hana su daga nan zuwa lokacin da za ta haihu zaka bar su ne su ci gaba da asirin su bai tonu ba ma suka sanya suka yi ballantana yanzu da suka san an sani me a ciki abu na biyu suka ce in aka bari aka haifi wannan dan to babban abun kunya ya faru ga ita yarinyar da ta haifu abun kunya ya faru ga yaron da aka haifa da sunansa abun kunya ya faru ga iyayen abun kunya ya faru ga unguwar ma al'umma musulmin da suke wurin sannan suka ce yanzu wannan yaron bai san me ake ciki ba yana cikin cikin uwarsa daga nema masa mafita a shari'a ta yanda zai fito a ce dan halal ne daga toshe ka hana ya fito baka san me zai zama ba daga toshe masa ya zama ya fito a ce bai da uba wanne ne yafi dama-daman maqasid na shari'ar musulunci sannan a musulunci in ka san akai auren magana za ta mutu in kuma ka bari ta haihu asirin zai tonu a musulunci da ka rufa asiri da ka bayyana shi wanne yafi sannan suka ce idan aka bari yanzu an samu shi ya ce ya yi da zai aure ta idan aka bari har ta haihu ta yi wa lokacin ya gudu ya ce ba zai aura ba tunda dama tsoronsa tunda yanzu tana da ciki ne in ya gudu wani zai dai zai aure ta to ita kuma ta zauna ta iyaya za ta bata sauran yara kuma da haka sai suka tattara wannan sai suka ce abinda ta yi kazanta ne abinda ya yi kazanta ce duk wannan an yarda amma ana magana ne yanzu tunda sun tuba ya za a yi a gyara maganar ta yanda munin zai tsaya daga nan kar ya ci gaba kuna fahimtar wannan magana to shi yasa gaskiya min haythu nazar wannan magana tana da karfi musamman a wannan zamanin da muke ciki Allah ya kiyaye mana irin wannan fitina don haka sai suka ce idan aka daura aure yayi kuma kawai iyaye su yi kurumin su shikenan aje ana yin aure kuma dama a shari'a yarinyar ta samu security in ta haifu in dai ta kai wata shida da ijma'in malamai da ya zama nasa tunda an riga an yi aure to a rufe wannan abun saboda iyayen da yar da shi yaron da dan da za a haifan yafi akan a ce a fasa a ce auren bai yi ba daga baya kuma baka san wace fitinan ne za ta zo ta faru ba kuma yaro yau ya tashi in a shari'ar musulunci ne fa in wannan yaron ya tashi ba isa a jingina shi ga kowane uba ba sai dai a rinka ce mishi dan gidan ita matar don haka dolin sai sani cewa shi shege ne ya san cewa shi shege ne ku yan unguwan za ku zauna lafiya an fahimta to ba wai don saboda shari'a tana so ta goyi bayan aure akan ciki ba a'a saboda tana so ta kashe matsalar da zai iya faruwa in ba ai aure akan cikin ba ne ana fahimta ko Allah ya sa mu dace mas'ala ta gaba ita ce sai suka ce to idan yanzu ya zo ya aure ta kar ku manta su halafiya su hanafiya fa da shafi'iya sun ce ko ma cikin waye ne ana iya auren mun ce ne wanda Sheikhul Islam suka ce idan cikin sa ne amma su wancan sun ce ko cikin waye ne amma sai suka yi sabani Shafi'iyya suka ce ko cikin waye ne in yazo ya ci gaba su Hanafiya suka ce a tunda ba cikin sa bane kuma annabi ya ce fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi sai ya jira sai ta haihu in ta haihu sai ce dan da wancan ne shi kuma sai ya dora daga nan to kaga wannan ai yayi bambara kai gara ma ka hana auren inda zaka ce haka an gane ko idan dai ba cikin sa bane gaskiya karka yadda da auren kawai amma in cikin sa ne to wannan shine ya dan fika ma da yanda zaka samu goyon bayan falayas ima'ahu zar'a ghairihi da kuma aikin khulafa da kuma maganar Abdullah ibn Abbas awwaluhu safa wa akhiruhu nikah an gane wannan mas'ala ta gaba ita ce shine sun yi sabani akan batun daga yaushe ne dan zai iya zama a ce dan ya zama na halal wanda zai iya gadon uban waɗansu suka ce dole sai in ya kai akalla wata 6 bayan auren ta haihu amma aka makara sai da ciki ya kai wata 7 kafin aka yi aure wata 2 daga baya ta haihu auren yayi amma dan ba za a jingina masa ba saboda akallu muddatil hamli shine 6 ashur mafi karancin ciki shine ya kai wata 6 kuna fahimta waɗansu kuma suka ce a mu muna la'akari kawai da ina aka haifi da an haifi da a gidan aure alwaladu lil firash amma wannan magana ba ta da karfi dole sai ya kai wata 6 saboda shine akallu muddatil haml wanda zai iya tabbatar da cewa wannan dan nasa ne idan ba a yi abun wata 1 2 3 ba daga lokacin da tayi ciki har sai da ya riga ya zama ya wuce haka tazo ta zama wata 5 ta haifu ko kasa da wata 6 to wannan cikin ba nasa bane duk da cewa ba za a rusa auren ba amma da ba za a jingina masa ba to kaga kuma wannan abun nan an sake jika wani babban aikin ne to sai kuma matsala ta karshe ita ce wato abinda ya shafi luhuqun nasab da nake cewa mun yi alkawari na batun daga yaushe ne idan yanzu mutum ya auri mace har kawai sai matar sai ta zo ta haihu shi bai sani ba ba batun zina da muke shi bai sani ba ta yi zina ba ta yi zina ba ofu shi bai sani ba shi kuma ya kan ba shi bane to amma sai ta zo ta haihu to idan yaro ya kai wata 6 bayan ta haife shi an gane to wannan yaro za a jingina wa ubansa mutlaqan sawa'un yaron nan ya rayu an gane ko yaron bai rayu ba za a ce amma in kasa da wata 6 ne sai ta haife shi bai rayu ba to wannan kaga magana ta kare za a ce bari ne ko da ya kai wata 9 ne tai bari ba mu ba ruwan mutum da rai ba ta haife shi da rai ba amma in ta haife shi ya rayu kasa da wata 6 to mun san ba za a haifi dan kasa da wata 6 kuma ya rayu ba don haka ba cikin sa bane wannan yaron ba za a jingina masa ba an gane ko kuma duk lokacin da shari'a bata jingina maka yaro ba to ba yanda za a yi wannan yaron a jingina shi gare ka wannan na faɗa ne saboda aiki na jahiliya da ake yi na cewa mutum yayi wa yarinya ciki sai ta zo ta haihu to wannan yaron shari'a bata san shi ba ba yanda za a yi a jingina masa ko ya ce ya yadda na sani shari'a ba za ta yadda a jingina masa ba kuna fahimtar wannan magana ko da ya ce ya rubuta a rubuce cewa ɗansa ne iya wannan abun shine haƙƙin ya bada sabulu ya bada kuɗi ya yi waye amma bai halatta ba a makaranta a jingina da sunansa bai halatta ba an zo kiransa a rinka ce ɗan gidan wane sannan kuma ba za a ci gado ba saboda shari'a ba ta karɓe shi ba shi zai iya karɓarsa idan biologically ya tabbata cewa ubansa ne sai ya rinka ɗaukan nauyinsa amma shari'a ba za ta yi itirafi da shi har ya zama legitimate wanda za a rinka jingina shi da shi ba kuna fahimtar wannan to waɗannan su ne matsalolin da lokaci zai ba mu dama mu faɗa sauran zai zama sai mun je cikin babin li'ani in Allah ya sa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.